Mr. Abi Ahmed suna gudanar da kisan kare dangi a yammacin Tigray ta hanyar amfani da karfi da tursasawa. Rahoton ya ce mutane sun gudu zuwa cikin daji ko kuma sun tsallaka zuwa Sudan ba bisa ka'ida ba, yayin da aka tattara wasu kuma aka tilasta musu komawa wasu yankuna na Tigray, a cewar jaridar.
Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Wasu rahotanni na nuni da cewar an samu nasarar kubutar da 'yan matan nan da mafarautan daji suka yi awon gaba da su a ranar Juma'a da ta gabata daga makarantar kwana ta 'yan mata da ke garin Jangebe a jihar Zamfara. Na samu zantawa da wakilinmu Sani Shu'aibu Malufashi dan jin halin da ake ciki a jihar ta Zamfara.
To Malam Yusuf, hakikanin gaskiya an sallamo waɗannan yara, kuma ga yadda rahoto ya zo gare mu shine cewa suna wajen mai martaba sarkin Anka, wanda shine shugaban majalisar sarakuna ta jihar Zamfara, wato Alhaji Attahiru Muhammad Ahmad.
Ya zuwa yanzu an san adadin yaran da aka ainihin dawo da su, wanda idan aka duba ba ga cewar a lokacin da aka dauke su rahotanni suna bayyana cewar an dauke 'yan mata 317. An samu adadin waɗanda aka samu aka kubutar da su yanzu sun kai wannan adadin ko kuwa?
To babu wanda zai iya bada takibin adadin ɗaliban da aka sako yanzu, domin bisa ga al'ada sai shi mai martaba sarkin Anka ɗin ya shiga ya je wajen gwamna ya bayyana mai duk bayanan da ke nan, sannan a ji daga bakin gwamna. To amma muna nan fadar gwamnati Monsga ya zo ya shige. To amma kuma wani abu shi ne cewa shi gwamna shekaran jiya da ya mana jawabi ya ce kididdigar da suka yi 'yan makaranta 500 ne, kuma da aka buɗe makaranta bayan hutun koronan nan da aka yi zaman gidan dole ya ɗalibai 317 suka dawo. To a lokacin da aka yi wannan iftila'i ya faɗa wa makaranta aka sace su, an ga ƙididdigar yara 65 waɗanda Allah ya tsirar da su ya kubutar da su, wanda iyayensu suka zo suka ɗauka. Duk da kuma cewa wasu daga cikin iyayen ana jin kila har ma sun riga sun ɗauki nasu waɗanda suka rage kenan, saboda haka ba a da ta'akibi. To amma bisa ga wannan lissafi idan ka bi za a ga cewa yanzu yara 252 kenan za a iya cewa an ɗauke. Kuma yanzu idan an dawo in aka ƙididdiga su ne za a iya sanin ta'akibin waɗanda suka dawo, amma bisa ga dukkan alamu dukkansu ne suka dawo. Babu dai wanda zai iya cewa ga ranar da za a miƙa su, amma ba sa daɗewa. Don na san wanda ya faru da yaran kankara, farko da aka kawo su cikin dare aka kawo su aka ajiye su suka ci abinci suka kwana suka wanka, daga baya likitoci suka zo suka diba lafiyar su bayan sun diba.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ya kuma kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Kungiyar Taliban ta buƙaci Amurka da ƙawayensu da su fice daga Afghanistan kafin ranar 1 ga watan Mayu, bisa yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar ta masu tayar da ƙayar bayan ta sanya hannu da Amurka shekara 1 ta gabata. Tana mai gargaɗin duk wani yunkuri na sauya yarjejeniyar ba zai cimma nasara ba. A cikin wata sanarwa da aka fitar ga manema labarai tare da kafe ta a shafin ta na yanar gizo na bikin cika shekara guda da ƙulle yarjejeniyar a watan Fabrairun shekarar 2020. A birnin Doha na kasar Qatar, kungiyar Taliban ta yi ikirarin cewa sun bi kuma sun kasance masu jajircewa fahimtar da ke nufin kawo ƙarshen shekaru 20 na yakin Afghanistan. Ta yi kira ga Washington da ta girmama sashinta na abin da kungiyar ta bayyana a matsayin yarjejeniyar tarihi. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden a halin yanzu tana nazarin yarjejeniyar da gwamnatin da ta gabata ta tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ta kulla tare da masu tayar da ƙayar baya na Afghanistan, da kuma yanke shawara ko za a janye sauran sojojin Amurka 2,500 daga Afghanistan don rufe yakin Amurka mafi tsawo. Ƙawancen Amurka a ƙarƙashin jagorancin NATO na da ƙasa da sojoji 10,000 a ƙasar. Hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta Amurka a hukumance ta bayar da izinin amfani da rigakafin coronavirus da kamfanin Johnson & Johnson ya samar jiya Asabar. Tana mai share hanya ga fara yi wa mutane allura da gobe Litinin. Allurar rigakafin ta Johnson & Johnson tana da tasiri kashi 85 cikin 100 kan cutar mai tsanani ga kwantarwa asibiti da mutuwa daga COVID-19 cutar da coronavirus take haifarwa. A cewar bayanai daga binciken da ya shafi nahiyoyi uku, allurar na bada kariya har ma a cikin kasashen da nau'in cutar na Afirka ta Kudu ke yaduwa. Ita dai wannan allurar rigakafin da ake yi mutane sau daya, jami'an lafiya sun dade suna ta dokin samu dan ganin sun hazarta yi wa mutane allurar rigakafin don dakile cutar coronavirus. Ya zuwa yammacin jiya Asabar, fiye da Amurka miliyan 28.5 sun kamu da cutar COVID-19 kuma kusan 512,000 sun mutu daga cutar, a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Hasashen ko za a yi ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya ya sa layin motoci ya fara bayyana a gidajen mai, musamman a babban birnin tarayya Abuja. Ko da yake mahukunta a sha'anin man fetur a ƙasar sun ƙaryata waɗannan jita-jitan da ke kaiwa da kawowa. Ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa muna daga birnin tarayya Abuja.
Cikin 'yan Najeriya ya ɗori ruwa saboda jita-jitar da ta hana mutane bacci na hasashen ƙara kuɗin man fetur. Wannan dai baya rasa nasaba da alamu da suka bayyana daga furucin manyan jami'an gwamnati da ke nuna yiwuwar ƙarin farashin, musamman a makonnin da suka gabata. Malam Aminu Juma da dai ga naune ba jiyo ba, saboda dogon layi da ya gani kuma ya ƙare da sayen man a hannun 'yan bumburutu.
Zahiran naji layin mai na tsaya na shafi 'yan sa'o'i ban samu ba, na je na sayi bumburutu. Bumburutun nan kuma lita 10 ana sayar da shi 2,500, haka na siya. Saboda haka wannan ya nuna min cewa wannan abin da ake magana akwai alaman gaskiya a cikin shi.
Ko wannan al'amari yana da tushe ne? Bayani kenan da na nemi ji daga bakin mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu, Abubakar Mai Gandi ɗakin gari.
Abinda ke faruwa shine mu 'yan kasuwar mai masu zaman kansu yanzu a laƙiƙanin gaskiya muna cikin ɗaka mai wuyar sani, domin ainihin private depot ɗin da muke sayan mai a gare su sun ƙara ma masu kuɗi. Sa'annan kuma gidajen mai na ainihin NNPC su kuma ba mu iya samun kaya a gare su, kuma gwamnati ta ce da ta cire tallafi, to su kuma ainihin masu kula da ainihin gidajen mai suna cewa dole sai an sai da mai akan farashin da gwamnati ta basuwa. To ke ga idan muka ce za mu zo mu sayar to za mu faɗi, don shi yasa kika ga cewa wasu gidajen mai ba za su iya sai da wannan mai ba, domin gwamnati ta kaida cewa mai din kada ya wuce naira 167. A halin da ake ciki kuma yanzu muna so mai din har can inda ake sayan shi naira 165 zuwa naira 167. Ke ga ba yadda za a yi ka so kaya ka faɗi ka saida.
Amma kuma duk waɗancan jita-jita da fargaba da hasashe ba su da tasiri, in ji shugaban ma'aikatar man fetur na ƙasa Mele Kolo Kyari.
Babu wani kamfani da ke shigo da man fetur kasar nan banda NNPC a yanzu, ba wai manya-manyan wato ake kiran su major marketer su ma daga hannun NNPC suke siya. Abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya bane. Yanzu muna da mai kusan biliyan 2 a hannunmu. Mutane suna zato, musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kuwa nan kusa. Kuma tunda sun sayi man nan da hannunmu, suna gani idan aka canza farashin nan ta tashi sama za su ci riba, ɗan karen riba. Shi yasa yawancin su suka daina saidawa da gidajen mansu. Wasu suka loda man nan suna cikin motoci, wasu kuma depo-depo da muka saida musu mai su ma da yawansu suka daina saidawa wannan independent marketers da kike kenifin. Saboda ba wai ana saidawa manyan 'yan kasuwa ka daina saidawa masu saida nan ba ne, ba haka yake ba. Kuma insha Allah hukumomin gwamnati suna sane da wannan, muna biya wannan halin da ake ciki. Amma kuma abin farin ciki shine ba mu da fargaba wannan abun za ta balle, domin muna da tabbacin cewa muna da manna hannunmu. Kuma tattauna da ake da 'yan kwadago yana nan ba a kammala su ba, ana ta cin gaba da ana yin muhawara yadda za a fito da tsarin da duk wani canje-canjen da aka samu man fetur kudin man fetur ba ta wa talaka wahala ba.
Wannan ya nuna kenan babu dalilin firgici da fargaba akan tunanin an ƙara ko kuma za a ƙara farashin man fetur a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Rashin jituwa tsakanin Fulani da mutanen kudancin Najeriya ya sa haɗaɗɗiyar ƙungiyar fatakin abinci da dabbobi ta Najeriya tana nan daram kan yajin aiki na kai abinci da dabbobi kudancin ƙasar. Har sai an biya diyyar mutane da dukiyoyi da aka yi musu asararsu. Daga binnin tarayya, Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
A taro da manema labaru a Abuja, shugaban kungiyar fataken Dr. Muhammad Tahir ya ce an daɗe ana kashe mutanensu da lalata dukiyarsu a yankin kudu, amma ba wanda ya jajanta musu ko bin kadinsu akan wannan asarar. Tahir ya bada umarnin hana duk wata mota motsawa da kayan abinci, musamman ma bayan jin labarin masu yunkurin amfani da filin tashin jiragen sama na Malam Aminu Kano don jigilar kayan abincin.
Waɗanda ya zamanto suke ganin idan sun wulakantar da kansu suka wulakantar da rayuwar al'ummarsu suna ganin za su je su kuɗi rana ɗaya, suna bin dare, suna bin lungu-lungu a kan don saboda kule ko za su je su sayar su yi kuɗi. Ina jan kunninsu su yi haƙuri mu zo mu yi tafiya ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Amma fa duk wanda ya zama to ya yi kunnin oshi guda wannan tafiya kuma min mambu ne, to fa duk abin da ya same shi daga yau zuwa gaba abin da ya same shi shi ya jawo kanshi. Saboda haka muna jan kunni sosai da sosai ga dukkan direbobi wanda ya zamanto ba su damu da damuwarsu ita ce su yi kuɗi, ba su damu da irin wulakanci da kisan gilla da ake wa direbobi ba. Su kansu direbobin sun fi kowa shiga hadari a cikin wannan tafiya. Daga nan idan ka tashi nan, ka tashi daga Adamawa misali, ka zo Taraba, ka shiga Benue, ka shiga Cross Rivers, ka shiga Ebonyi, ka shiga Abia, ka je Imo, har abin da ya kai ka Port Harcourt, wallahi idan ka tashi dai irin wulakancin da kake fuskanta Allah kadai ya sani. Idan ma wani wuri idan ya zama to kace ma ba za ka ba su ko baka da kuɗi, kuɗinka ya kare, su sauke maka dabba ko su sauke maka wani kayan gonanka wanda za ka je ka nemi abinci da shi. Idan kai magana shi gane sai this is our papa land, gonan kasan uban shi ne.
Da yake sharhi kan lamarin, Talman Bauchi Tahir Ibrahim Tahir ya ce yana da kyau ƴan kasuwar su dakata da tunanin kafa wata babbar kasuwar fataki a arewa.
Tarihi ya nuna tun zamanin Saddawana ta wurin Benue din nan akwai inda aka bude wanda zai zama kaman sansani ko kasuwa na hidiman sayar da shanu da kayan gona. Yadda mutane suke gangara su tafi su je kasashen kudu din nan su je su banda fitina da bala'i da kisa ba abinda ake gallaza musu. Babu lalle babu dole. Ku kuke da kayan sayarwa nan amma kuma sai kun bauta tukunna ku je kuku ku sayar ina aka taba yin haka a duniya. In kana da hajin ka ka baza kofar gidan ka, duk mai so ya zo ya saya, wanda bai so ya bari. To in aka yi haka yana ka shine su waɗanda suke wannan ta'addancin suke tada hankali za su gane darajar mutanen arewa da abinda mutanen arewa suke bayarwa gudumawa a tattalin arzikin ƙasar nan da rayuwar ƙasar nan baki daya.
Zuwa hada wannan rahoto, kungiyar na nuna matukar masu aikata laifin a kudu ba su daddara sun daina ba, to za su ci gaba da shan miya lami. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sannunmu da sake kasancewa tare a cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke fayyace mana tasirin kafar yanar gizo a rayuwar matasa. To a makon da ya gabata, shirin ya maida hankali ne akan yadda matasa ke amfani da kafafen sada zumunta na Facebook da Instagram da Twitter da WhatsApp da dai sauransu wajen tallata harjarsu, fasaha da baiwar da Allah ya ba su. A yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ibrahim Muhammad Jibrin, ƙwararre wajen amfani da shafukan sada zumunta, ya yi mana ƙarin haske game da ɗimbin alfanu da ke tattare da amfani da waɗannan shafuka, musamman ga matasa da ke neman aikin yi. Malam Bismillah.
Sunana Ibrahim Muhammad Jibril, wanda aka fi sani da Abu Malik, ni mazaunin Jos ne, kuma mai ta'ammali ne da dandalin sada zumunta na zamani wato social media. Magarar cewa wato abin da ake kira yin sana'a a kafar yada zumunta tazo ne ta zauna da ramto tana bada sakamako mai inganci. Saboda ni karan kaina a mutum ne wanda zan iya cewa na ci muriyar tsarin social media. Na yanzu haka ina da page da nake promoting din